نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غوما غواتن بيار شكرا دبو بيار يهودي عرب اندبيو عشرين دبيار غواتن شابيو دبو بيار عشرين هذا تراسمنا الأدب المفرد نا الإمام البخاري رحمه الله تعالى زام تاشي درسنا دريد أربعين دفقس دريد أربعين دبقي بعدنا دريهدو دعشرين دشدة حديث من لما تقري ترى دعربعين دبيو باب التصاؤب جادي من مغانا أكان حمى أي مغانا أكان أتشاوى بلدبانتا أتشاكشانتا بيوانتا بميينتا بأبند الجيزي فتا بأبند wanda yaji an yi shi ba zai mayan masa da shi ma abin da zai mayan masa duka wannan bayani ya gabata shin sai dan adam yana da rauni ko da shi ba konkuwa bane sai Allah ya sanya masa abubuwa da yawa da ke nuna gajiyawarsa dan adam yana jin yunwa shi bukaci sai ya ci abinci na biyu yana jin kishirwa sai bukaci sai ya sha ruwa na uku yakan ji amai ko kumallo ko harasuwa jeyi na hudu yakan ji atishawa na biyar yakan ji hamma na shida yakan ji bawali ya matse shi dinga neman bataki ko ji tsufi ya matse shi ko kuma tuka ta matse shi yana neman inda zai ko kuma ya ji wato cewa yana bukatar ya bacci ko ya gaji yana bukatar ka ya huta ko yana jin ya bacci yana alama ta gajiyawa dan Allah ko kuma yaje yana bukatar ya aure ma duk wani alama ce ta gajiyawa ta to waɗannan dukkanofi ne na mutum na halitta yasa Allah ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'am in dai zaka ji yunwa to sai ba Allah bane in dai zaka ci to sai ba Allah bane in za a haife ka ko ka haifa ko ka mutu sai ba Allah bane shi sa a yau ne ake ga ma Kirista cewa Annabi Isa ba dan Allah bane dalili shi ibnu Maryam ne Allah ya kira shi ibnu Maryam to 24 a cikin Al-Qur'ani ya kira shi Isa to 25 a cikin Al-Qur'ani ya kira shi Al-Masihu to 11 kuma yake kana ya akula ni ta'am babar annata duk suna cin abinci kun ma sun ma sukan zaga mana halitta ce Isa Annabi Isa ya kare kanka da aka ce anna laki haza qala huwa min indillah don kuma Allah yake tambayar mu yake suke tambayar nana Maryam ma kana abuki mura sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi da suka tambaye ka idan kika samo jariri babanki dai ba mutumin banza bane babu ki kuma ba kilaki ba shi to ya ka kika samu da fa asharat ilayhi sai ta nuna dan halu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaya za mu iya magana da yaro alhalin yana nan na a zanin goyo sai ku yi magana ya ba da amsa ta fuskoki kusan guda tara yace inni abdullahi shi wannan ya rushe duk wani biki da taro da yake inni abdul dahi ni bawan Allah ne wannan aqidar da Nabi Isa ya faɗa ta rushe masu jingina masa abu biyu yahudu suna bala'in kinsa kuma shi anzuna nasara suna tsananin santa sai suka kira shi dan Allah to wancan guluwin kauna ce wancan guluwin iyayya ne masu kinsa sun maka sharri masu sansa sun maka sharri isa ake cewa Allah ya kare mu daga sharrin makiya da sharrin masoya da sharrin kanka ma wa min shururi anfusina kai kanka ka ji wani abu ne kai sawa kanka sharri wani yana yi wa kansa sharri shine ya kankantar da kansa ko ya kankantar da kansa ya kankantar da kansa Allah bai kai shi ba duk wannan sharri kai wa kanka kai wa kanka sharri shine Allah ta'ala yake ya bada amsa yake inni abdun lahi nabiyu atani alkitab na uku waja'alani nabiyya na huɗu waja'alani mubarakan aina ma kuntu na biyar wa autani bisalati na shida wa zakati ma dumtu hayya na bakwai wa barran biwalidati na takwas wa lam naj'alni jabbaran shaqiyya na tara wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya bayan ya bada wannan amfashi guda tara Allah ya ce zalika isa wa maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu Allah bai riki da ba walad Allah wa innahum kadibun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sanan ka ce an haifa Allah a ranar 25 ga wata 24 ga wata waye Allah sanan duk wanda aka haifa 24 ga watan Disamba na wannan shekarar ya girma Allah da kwana daya ko kaga wannan alama ce ta shamsul basirati ce an haifa Allah an haifi a'udhu billah waladallah wa innahum mukadibun matakhadha allahu min waladin وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ما اتخذ الله من ولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وتفاؤل ينا تين على ما تجد يا وأن أدم شين ذاك يا يحمى يا وان جليباتي إن ذاك يمسى خوتوب ذاك يأكوك يمسى جدو سازد من الله قوجي شكو بيديك يا وان جليباتي musamman mutum ko inda yake irin ladabi da aka ce a mai da shi a toshe bakin ba sai kaga bakin sa ya wangale hakorin sa sun katakata shi yasa addini komai sai da yake ga yadda za a yi sai fa dokoki guda 22 na shiga da daki to addinin da zai ga bai baka ka shiga dan daki ba shi kanta buta dan dakin sai aka mata babu babul aniyati kana ka babu siwak babu katuwaki babu dukhulul khala kace maganar kitti jimari kittin ja'i sanaka yi magana a kan wato yadda za a shiga ban ɗakin yadda za a fito yadda za a tsugunna ina za a kalla gabas yake kallo ya za a yi ban ɗakin sannan bayan gida za ka yi ko bawali da ruwa za ka yi ko da ɓangaro za ka yi ƙarfi da ladabin shiga Allah ke jiyo ka da ba a jiyo ka da fili da banɗaki ko waɗannan musulunci sai shi kuɗa dokoki a banɗaki kai to addinin da bai baka ka shiga banɗaki yadda kake so ba kai bawali ko bayan gida yadda kake so ba ya zai baka kuma ka gudanar da sabon rayuwar ka ta siyasa ta tattalin arziki ta zamantakewa yadda kake so to haka addinin mu bai kasa ba wajen bada amsa akan duk abin da yake damun dan adam da shi yasa hammama da za ake ganin ta kuma wani abu ne kawai na al'ada kawai in hamma ta zo maka wasu kan fasara hamma da cewa alama ce ta gajiya wasu kan ce alama ce ta jin bacci, wasu kan ce alama ce ta kasala, wasu kan ce alama ce ta mai jin yunwa da makamantan sai an fafatar hannu. To kaga dai duk alama ce ta cewa dai babu karfin jiki, babu kuzari, babu ƙwazo a jikin mutum. Kisa ta bambanta da atishawa. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تصاعب احدكم فليقضم ما استطاع. اذا تصاعب احدكم idan ɗayanku zai yi hamma fal yakzum ya toshe, wal kazimi dal ghaizar aka ce masu haɗiye fushi, mastafa zai gwargwado, ma'ana ya maida ita ya haka ya sa hannunsa, mabiya malamai sun ce musu bayan hannun haka suka sa a kan bakin ka karife kakka wanda ne su ce ne tun ire da dariya wataƙila ma ya maka amai a ciki. Darajatu al-hadith wannan hadisi inda ta ce ne Muslim ma ya rawaito shi, shi ne malai ce ghaliban yakunu timtila al-ba'ani, shi abin da ke kawo hamma mafi yawan ta ciki in yake kafal wa thiqal al-badan, ciki ya nauyi, wa hadha yad'u ila shahawat, wannan ciki yake jawo sha'awa, wa hiya hibalu shaytan, ita kuma sha'awa tana cikin igiyar da shaytan yake kamta mutunta. Shi za ta iza ta fa'aba hadukun falyata zimba safa, idan ɗayanku zai ati zai hamma da ya toshe daidai gwargwado, ma'ana ya ɗora hannunsa a kan bakinsa domin kada shaytan ya muzanta surarsa ya kuma iya shiga bakinsa kuma ya mata dariya, domin hamma daga shaytan ne. Kuma mun faɗa hadisin ba cewa iza anna man tasaba qala dhaha fa hika minhu shaytan, wanda ya tashi yin hamma sai ta ce ce ha ya wangala baki da shi ka min hushatan, shi ka shaitan da abin da zai maka dariya ba a san sun haya ba zai maka dariya a kan alheri ba. Wannan hadisi ya koya mana abubuwa kamar haka. Da farko an shar'anta ma wanda zai atishawa ya toshe bakinsa, kuma bayani ya zo cewa daga shaitan ne. Saboda idan atishawa ta afko mutum ya yi kokari ya toshe bakinsa daidai gwargwado zai hamma kai ya toshe bakinsa daidai gwargwado da ya buɗe bakinsa fa haka sai shaytan ya masa dariya. Babu man yaqulu labbaika inda jawab, wannan babi ya riga ya kare hadisi ɗaya ne aka kawo a cikin ta at-tafa'ub, menene kenan hamma? To mun ce dalilan hamma yana da yawa, ko wasu ce yunwa, wasu ce koshi, wasu ce gajiya, wasu ce bacci, duk kuma waɗannan abubuwan suna jawo hamma. Sanautar hamma za ka ta yi yawa har ta ishe ka. Nijiya tsafe ma ban ga an mata abin nan ba. Nijiya tsa alamar mai cece ne. To, kun koshi ya yawa ne ake gyatsa? To, babun man ya ƙulu labbaika inda jawab. Babun wanda in ka kira shi ya ce labbaika, to ya ba da amsa. Labbaika shi ne alamar amsawa, ai ijabatin laka ba ijabatin. Kalmar labbai tasniya ce, labbai na amsa maka sau biyu, shi sa ake tattara shi da ijabatin laka ba da ijabatin, kamar littafi ne. Shi sa mun je hajji muna yin talbiya, ayin mutum ya taho ya ba iyalansa, ya ba kasuwancinsa ba ɗan kasuwa ne, ya ba gonansa manomi ne, ya ba awakinsa in mai kiwo ne, ya ba mulkinsa in mai mulki ne, ya ba kowa nasa ya tafiya inasa ya tafi maka. To idan ya je miƙati ya kira kayansa na gida ya sa ihrami zani da mayafi, ya shiga masallaci bayan ya yi wanka ya tsaya ihramin sa ya salla raka'a biyu, in ya fito ya hau kan abun hawansa za a kama hanyar zuwa maka, sai fara yin talbiya labbaika umratan ko labbaika hajjan ko labbaika hajjan ma umratin, to sai fara yin talbiya labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ashe abin da ya kai mu hajji tauhidi da yaki da shirka, tabbatar da sunna da yaki da bid'a. Yasa komai bid'a da shirka ka shirka yi wannan labbaika allahumma labbaika, Allah na amsa na amsa gani na zo, labbaika la sharika laka labbaika, Allah na amsa maka kiran da kai min sai zo in faji ko zo umara kuma na san baka da abokin tarayya. Innal hamda dukkan yabo wa ni'mata da duk wata ni'ima da ka saka ke kuma da gare ka take zuwa, la sharika laka babu abokin tarayya gare ka. Wannan shi zaka yi ta fada har sai ka shiga garin Makka. Kun ga ashe kenan, wani ma suka ce har sai ka hango Ka'aba sannan zaka daina fada. To wannan shi ne idan mutum ya kira ka kace labbaika to ka amsa maka, kuma sai biyu shi ne ma'anar labbaika tiya ce. Bisa ce labbaika ai ijabatin laka ba'da ijabatin, na amsa maka bayan na kuma amsa maka. Baka ce ma'anarsa minka wa qa'atan laka, na amsa maka kuma da maka biyayya. Ko ana muqimun ala qa'atika, ni ina nan fitir akan yi maka biyayya. Wa sa'adaka kuma is'adan laka wa da is'adin, wa arziqika ba da arziqi, ma'ana jin dadi da wannan amsa kira nawa shine labbaika wa sa'adaka. Shine za a faɗa sau uku wanda wani a wajen Larabawa an kai mutum wannan amsar, ka amsa masa da ƙarfi kenan kuma za ka bi umarninsa. Haddathana Musa ibn Isma'ila qala haddathana Hammam an Qatadata an Anas an Mu'adh qala ana hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallama. Mu'adh bin Jabal Allah ya ƙara masa yarda shugaban malamai, ma'alamun nasi bil halali wal haram. Yace kuntu bajifin nabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya goyo ni a kan abun hawa. Irin goyon abun hawa da ake yi da tun da abun hawan baya wuce ce ko jaki ne ko alfajari ko raƙumi ko kuma doki, ana iya sa wanda aka goya a baya ko ka sa shi a gaba, shi ne mutum goyo a nan, shi ne radif, shi ne ake sa kuturna ni ko ya goya ni. To a wannan shi radif shi ne wanda ka sa a baya kai kana gaba, shi yana bayanka, shi ne radif. Rakibu khalfa rakib, wanda ya hau a bayan wanda ya hau, sannan a gaba yake ba za a kira shi radif ba, na bayanka shi ake kira da radif. Kai ne kukawa kana gaba, shi kuma yana baya, to shi ne radif. To shi ne yake ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo ni a duba tawazu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya hau alfajiri, ya hau doki, ya hau jaki, ya kuma hau raƙumi ko raƙuma, yana da taguwa sallallahu alaihi wasallam. An san sunayen raƙuman annabi da dokunan annabi da alfajiran annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jakin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna shine Ukairu ko Ukairu kasuwa, sunan taguwa ce kasuwa. Shi ne yake a sa'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Mu'adh, ya kai Mu'adh kada mu yana so a kira shi da sunan sa da shi da ya saba amfani da shi, girma ma shi, ya Mu'adh qultu labbaika wa sa'adaika, sai nace amsawanka bayan amsawanka da kuma arzikinka bayan arzikinka. Kuma qala mithluhu thalathan, uku annabi yana faɗan haka. Wannan wani nau'i ne na karantarwa, annabi ya kira shi ya san ya ji kuma ya amsa, ya sake kiransa ya ji ya amsa, ya sake kiransa ya ji ya amsa, saboda ya ɗauki saƙon da za a gaya masa ɗin da mahimmanci, ya ɗauki saƙon da girma, ya ɗauki saƙon da cewa ba nasa ne shi kaɗai ba, shi ma an koya masa ɗin ya je ya koyar. Hal kadari ma haqqullahi alal ibad, ka kwasan haƙƙin Allah a kan bayi? Kusula ala an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'a, to haƙƙin Allah a kan bayi shi ne su bauta masa kada su haɗa shi da komai a wajen tarayyar bauta. Wannan haƙƙi shi ne mafi girman haƙƙi, mafi wahala haƙƙi, kuma haƙƙin da ba a yafewa. Allah ba zai yafewa mutumin da ya mutu yana shirka ba, amma babu haƙƙin da ake takawa irin haƙƙin Allah. Yin shirka shi ne mafi munin laifi, mafi girman laifi, mafi haƙarin laifi, ko babu wanda ake wasa da shi irinsa. kawai da ake sakaci da shi irinsa. Saboda shekun ya san, ka je ka sha giya ko kaiwa miliyan tasha, ko ka yi gina sau miliyan, ko ka yi sata sau miliyan, in dai ka mutu ba ka shirka, to akwai ranar da Allah zai maka gafara. Ko ya maka gafara nan take, ko kuma ya maka azaba gurgurdan laifinka. Ita ka shirka, inda za ka zagaye Ka'aba sau miliyan. Kai ruku'u kai sujjada ka shekara ka inda ka tabo ba in ka mutu kana shirka ba za ka ji ƙarshen aljanna ba. Kun ga shi shirka babban laifi ne ko mafi hatsarin laifi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Haka nan kuma yake Allah mun ya uzu ka min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allah ka tsare ni kan baka shirka ina sane. Ka tsare ni kuma in baka bana sane. Ko ina sane ko bana sane Allah ka tsare ni kan mai shirka. Wannan addu'a ya kamata mutum ya kai rana da sata. Sannan sai kokari ya san wani shirkan nan ne aka ce ba a yafi ba. Da me mutum in yayi bai shirka kuma in ya mutu ba za a yafe masa ba. To malamai sun ce shirkan nan kashi uku. Sai akwai ashirkul akbar. Manya-manya jima-jiman shirka ɗin. Wacce suke fitar da mai yi daga musulunci, su jefa shi a kafirci kuma in ya mutu da shi da wama a wuta. Akwai kuma shirka ƙarama, ashirkul akbar. Wanda shi daidai yake da mugayen laifuffuka. Shi ba za a dawamar da mutum a wuta ba amma zai sha wahala. Sannan kuma akwai ashirkul lafazi. Ashirkul lafazi mutum ya dinga yin shirka a kan lafazinsa ba a zuciyarsa ba. Irin kalmomin da zaka suna yawo a bakunanmu waɗanda ba su dace a gaya wa Allah su ba amma sun zama jiki ana ta yi. Sai ka gaya wa mutum sai ce a haka ne kuwa amma dai mun sani ba. Ko a kan lokacin da muka yi rubutu a kan kalmomin Hausa na maguzanci wato gajujiyar Hausa mun fi kusa lokacin da sun kai 80 da wani abu da ma gujiya Hausa mun fi kusa kusan 80 da ma gujiya Hausa shi ne lokacin da musulunci ya zo Hausawan da ba su karɓi musulunci ba suka dinga izgili da addinin wannan kalma kuma sai ta shiga cikin karin magana sai ya zama aka ci gaba da amfani da ita a cikin harshen Hausa. Da musulunci ya zo sai malamai suke kokarin faɗakar da mutane wanda ya fara haska mana wannan akwai wani malami da muke karatun maqamat al-hariri a gurinsa don shekara 30 sai aka zo wasu kalmomi na rantsuwa da zamani ko kushe zamani sai dinga nuna mana waɗannan kalmomin fa ba su dace ba kuma mawaƙa suna faɗa su sai ke ta ba mu misali a kan a cikin waƙoƙin shata duk ya kamce mu je mu saurari waƙoƙin shata da na ɗan ana ce da na ɗan tsauro saboda ku ƙara gojewa a cikin Hausa da yadda kuke karanta na Imra'ul Qais shi ma ai da ma guje ne Imra'ul Qais din a cikin jahiliya ko dan shi musulunci bai shaka ba amma saboda ya ƙare a harshen Larabci muke karanta waƙoƙinsa waƙoƙin wasu cikin harshen Larabci amma haka malamai suke so mu karanta domin mu ƙara gojewa a cikin Larabcin da ta hanyarsa kuma za mu san addini mu san Alƙur'ani to haka nan kuma ita kanta fasaha tana da hatsari idan ba ka kware kuma a yaren Hausa ba ba za ka iya fassaro wata kalmar ta Larabci kuma ta dace a Hausa ba. Shi shi yasa za ka ga wasu in suka fassara sai ka ga ko dai bai kware a Larabci ba ko bai kware a Hausa ba. Yanzu dan ka je ka yi ta karatun Larabci ka kware ka ba ba ta da wadatacciyar Hausa to ka yi ta kare za mu gane ka yi kuskure a nan. Haka nan kuma sun kunce wasu kalmomi ba a cikin su a kai misali kawai kawai an ce da kare Muhammadu wannan ana sa shi a cikin kalmomin Hausa amma me ya wannan zamanin Annabi Shahu kowa ya jira gansa yin wasa a miki la haula kare da kuɗinta ku sha kurminku ku ci karenku ba babbaka duk waɗannan kalmomi ne waɗanda suke na maguzanci wasu girman su ya kai shirka akbar wasu kuma suna cikin da su kai shirka akbar ba wasu kuma saƙo ne mutum yake amma kuma bai san abin da yake faɗa din ba su suna nan da yawa na maguzanci mun taɓa tattare shi da muka fara wajen guda 80 wasu daga mawaƙa yanzu misali shata yana waƙa ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne wani irin ruwa yake nufi jiya kuma kuma jiya yake sha yake waƙa misali idan ana ci da yake zuga shago cewa a kan mutum a ya ce ma a ya ce ma ko zai da suka da yake karuwa waƙa yake da bi duniya ta kuce da bi lahira ta kuce lahira ta bai wuce kaga su kada na kuma tabar yana ce da waka wanda wa shu'ara yattabi'uhum al-gawun yani mu aiki ne shi goji da wani sirki sai sai ce wa kuma mu aiki ce inna sai ka ga ta rufe shi da duka ba wanda ya gane ne akai anan gurin sai ka ce wa sarkin ne faru sai yake da yake wa ina nufin wasu ara'u da ta biyu humul gawun shi kuma da yake ina ina muluka in zada ka zoka da ta ake duka wata an zage shi ya hama yana shi buwa yake wa yake ina sai ji ba ka samu haka a ra'a suna ta kallon juna su sun ji wawu da inna ne faru yake aike da na cewa wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun lan tar annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma shi kuma nan da na sai ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun shi yasa dole sai ana tsarkake harshe ana tsaftace shi ana tafiya ana tsaftacewa ana tsaftacewa wa lokacin da na fara rubutu sai muka haɗu da Dr. Abdullahi da tun Allah ya ji kansa na jami'an Bayero duke mun shi ma ya fara tattara irin waɗannan kalmomi a cikin Hausa waɗanda suke da alaƙa da maguzanci da kuma Allah sai ya sa ya rasu shi ma bai gaba ba insha Allah muna nan ne za mu ci gaba da tattara irin waɗannan don za su taimaka mutane don na ga Sheikh Bakar Abu Zaid ya yi littafi irin wannan a cikin larabci irin larabcin zamani da ake samun kalmomi waɗanda babu tarbiyya a cikinsu ba ladabi ko kuma ba girmama Allah ko ba girmama addini ko akwai izgili ga addini isi to kuma ya kamata ne irin wannan hukumar shirka tana iya shiga wannan so mutum ya kamata ne mutum da aka wallafa waɗanda suke bayani a kan illar shirka musamman kitabu tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wannan littafi ya bayyana abubuwa waɗanda suka shafi babuka daban-daban har da babu rantsuwa za ka ga rantsuwa ma shirka tana shiga hakali mutum ya ce wallahi ko tallahi ko billahi ko wa rabbi ko wa rabbil ka'aba ko wa rabbin nas ko wa rabbis samawati wal ardi zai rantsuwa ya rantse da Allah amma ka ga an daɗe ana cewa na rantse da ka'aba na rantse da annabi na rantse da kushewar uwata na rantse da rawanin sarkin musulmi wanda ya ce kwaro ce tarnaƙa wanda ya ce aradun Allah ka gani ya sha aradu za ka sha mamaki ko ka sha aradu yadda yanzu ilimi ya sadu waɗannan abubuwa ana watsi da su saboda yawan karatu da wayar da kan mutane da ake yi yanzu a ga mutane ba sa irin waɗannan rantsarantsa ta an watsar da su ko mutum zai faɗi ya nemi taimakon shehi ne ko wani ya yi kira shehu Tijjani ko shehu Abdulkadir ko shehu waye zai faɗi yanzu ga ilimi ya sadu an daina wannan sai mutum ya ce ya roƙi ya kira Allah kika kira Allah amma da kaga duk malamai ake kira da shehinde da waliyai ilimi shi amfanin sa kenan duk ai tsaya a karantar da mutane in ana karantarwa yau da gobe sai ga ana wayewa wanda da ake na kurakure sai ga ana cikin su ana barin su amma da a Sokoto zaka ji mutane ba sa rantsuwa sai na rawanin shehu ku shewa shewar shehu amma yanzu kaga an dina akwai ma wanda ba sa yi alwala fa su mama kawai suke yi ita shehu ya roƙa musu amma yanzu wannan taimakon gangancin malamai sun bi kanta sun yanzu an daina wannan tema maganganci wai shehu ya roka musu kasu taba ruwa kowa yana alalansu take tema ma amma yanzu kaga karatu ya bi ta kan wannan shi yasa a karantar da mutane abin da Allah ya ce yau da gobe wani zai dauka yau wani sai gobe wani sai jibi wani sai bashi shekara goma wani sai ranar da zai mutu ma zai gane wani ma ba zai gane ba amma dai an fita masa an fita haƙinsa sun mata sa'atan idan ya tafiya ɗan lokaci sa'atan anan ba za a ce awa guda ba zuwa wani lokaci fa kale ce ya mu'azu labbaika wa sa'adai kala hajjibi ma haƙƙul ibadi ala Allah wai shin ka san haƙƙin da bai suke da shi a wajen Allah idza fa'alu zalika idan sun mutu ba sa shirka Allah yu'azzibuhum Allah ba zai musu azaba ba dindindin wanda baya shirka ba zai shiga wata dindindin ba kowane irin sako ne sai dai a yi masa azaba da dukkan wannan sakon idan ba a yafe masa ba amma ba zai shiga wata ya zauna dindindin ba haka wannan hadisi yana koya mana abubuwa kamar haka na farko shine halaccin mutum biyu a haukan jaki ko akumi ko doki ko alfagari na biyu yana nuna mana tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake ya hau abin hawa tare da wani sannan na uku yana nuna mana kalalan mu'azu da kuma ladabin mu'azu a wajen magana da malamai da kuma neman ilimi sannan yana gaya mana karatu inda ya kama ana yi sai aka za a iya karatu a kan jaki za a iya karatu a kan alfagari kana kan kanka ma za ka iya karatu ko kana cikin mota ko kana kan kaza kun ga nan karatu ne hadisi ne amma ina ka samu hadisin a kan jaki ana tafiya aka koyar da hadisin to annabi sallallahu alaihi wasallam duk damar da ya samu yakan yi amfani da ita ga wa'azi haka duk da kada dama a cikin mota ne wanda kun ga da za ka ga wasu kashe wasu yankuna kamar Lagos na ga wannan in ka shiga irin dogon motar nan sai ka ga wani ya tashi da muku wajen addinin kiristanci in an ji wani ya hau shi biyo ku ya kamata a ce mu ma in irin dogaya motocin da irin jiragen kasa da waye a samu a dinga mutane wa'azi har jirgin sama ma a dinga mutane wa'azi ana fadar da su sannan akwai kancin ma'azu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ma'azu shi ka annabi yace ya fi kowa sanin halal da haram duk da hal da ya samu sai ya annabi tambaya yanzu wasu kan suna tafiya mu'azu yana ta kokari ya zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ga shi ga annabi kata ta tajiya sai ce ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yub'iduni min an-nar sai ce ya rasulullah abin da kawo ni kusa da kai gaya min wani aiki zan yi in shiga aljanna kuma wani aiki zan yi ba zan shiga wuta ba sanan yace laqad sa'alta an azim wa innahu la yaseer ala man yasir Allah alayhi ka sai tabiya mai girma mai wahala amma fa mai tauki ce ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa sai ta abudullah la tushrik bihi shay'a farko dai ka tsaya wa Allah ka hada shi da abokin tarayya to wannan hadisi yana koya mana cewa karatu duk inda ya samu ayi shi sannan kuma yana nuna mana cewa ana iya maimaita maka abu sau daya ko biyu ko uku don ka gane wato kenan idan mutum ya karatu mutane ba su gane ba zai iya maimaita musu ya nanata musu har sai sun fahimta sannan kuma wannan bishara ce babba da hakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu al'ummar tauhidi ne kuma da wannan tauhidi za a samu tsira sannan kuma wannan dalili ne na cewa malami zai iya wa ɗalibi tambaya kafin ya koyar da shi domin ya tsaro tunaninsa kaga mai kun kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce maka haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa ka su hada shi da abokin tarayya haƙƙin bayi akan Allah ba zai musu azaba ba idan musu mutu kina kirka ba ko kaga kenan sako ya to amma sai annabi ya isar da sakon da shi yi wa ɗalibin tambaya ya kai ma'azu ka san kaza duk kanta da ake ba ko ba sani ba ko ka an bude maka kofa ka sani wannan wata dabara ce ta karantawa to da ka ba laifi wata ran malami yazo ya ce fa yau ku zan wata baya duk ka san bi min tambaya ni kuma ku zan wata tambaya sai je wa muku tambaya wanda ka sani ya bada amsa wanda ba sani bai ce Allahu a'lam kun ga ma'azu a wata ruwayan ta Allahu wa rasuluhu a'lam haka ce me yasa ya kara wa rasuluhu amma a wani gurin sai mu ji an ce Allahu a'lam, a wani gurin sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam, malaman su ce bambancin su, duk da kaje an ce Allahu a'lam kawai to mas'alar ta shafi gaibi, za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam za ka ga mas'alar ta shafi shari'a, ilimin shari'a ne shi ko ilimin shari'a ai ba wanda ya san shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ka gane dan ka jingina ilimin sanin shari'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai daidai, domin shi yazo da shari'a ya fi kowa sanin ta, don an tambaye ka shari'a wannan zai iya faɗa wannan, amma gaibu a ce yaushe za ka tashi alkiyama ba za ka ji Allahu wa rasuluhu a'lam ba, mun shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yaushe za ka tashi alkiyama me yace mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il, wannan kam ni ma da ka tambaye ni kai ma ne tambaye ban fika sani ba, wannan Allah bawa kansa sanin alkiyama, wannan hadisin yana koya mana wannan, sannan kuma yana nuna mana cewa yadda sahabbai suka damu da ilimi, sannan yana nuna mana karfin tauhidi da kuma kishiyarsa ita ce shirka, cewa a duk nau'in ibada babu ibadar da ta kai tauhidi, haka a cikin dukkan laifi babu laifin da ke shirka, so wanda ya tauhidi ya bauta wa Allah da mafi girman bauta, wanda ya shirka ya saba wa Allah da mafi munin laifi da aka taɓa yi a duniya, don haka Allah ya kare mu. Babun qiyamu rajulu li akhihi, babun da ke magana akan mutum ya tsaya wa ɗan uwansa ya tsaya, kaiwar iri uku ce, akwai alqiyamu alaihi, akwai alqiyamu lahu, akwai alqiyamu ilaihi, kaiwa iri uku ce akan mutum. Alqiyamu alaihi kamar yanzu da ina zaune sai wani yazo ya tsaya a kaina, kamar ojire din da ake kiransu ko me, wanda zai tsaya a kanka yana mazuri yana duba gabar da makuri da arewa, to wannan shine alqiyamu alaihi, ka ta tsaya shi kuma ya tsaya a kanka. Sannan na biyu akwai alqiyamu lahu, irin wanda muke a aji ko kuma a kotu, ba alƙali ya fito a ce kotu kowa sai ya ji yake, wannan shine alqiyamu lahu, ko an shigo aji da a miƙe zuwan malami, wannan shine alqiyamu lahu, ma'ana a zaune muke amma da ya shigo sai muka tashi tsaye, wannan shi ne alqiyam lahu. Akwai alqiyamu ilaihi, shi kuma wannan kana zaune kika hango mutum ya taho sai ka tashi ka je ka taro shi, wannan ilaihi saboda ka tashi dai ka tafi gurinsa, ba tsayawa sai sai da ya iso ba, tashi sai ka taro shi. Waɗannan guda uku su ne za a tattauna a wannan babin, wanne ne ya halatta alqiyam alaihi, da dace yin babi wa shugabanni cewa a tsaya a kan mutum ne matsayinsa a musulunci, alqiyamu lahu irin kuma shugaba ya zo a miƙe tsaye a rusa gaisuwa, wannan ne matsayinsa a musulunci, alqiyamu ilaihi mutum ya taho kun hango shi kuna gaba ko can a tashi a yi ne a tare shi a tarbe shi, to wannan wanne ne musulunci ya karɓa kuma wanne ne bai karɓa ba, to su ne za a tattauna. Amma gurguje alqiyamu alaihi iri biyu ne, akwai wanda shari'a ta karɓa akwai wanda shari'a ta ƙi karɓa. Alqiyamu alaihi kamar misali yanzu ana zaman lafiya ana zaune a gida ba wani tashin hankali ba fitina ba rigima, to bai kamata wani yana zaune wani ya zo tsaya a kansa yana kallon mutane ba, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'ada ce ta gaibayu, irin wato mutanen da ba Laraba ba suke da wannan al'adar, sarakunan su sai su zazzauna sai fadawa su mimmike su tsaya a kansu suna zazzara ido da takubba hannunsu, ita wannan ba al'ada mu ba, al'ada ce ta a'ajim. Sannan sai kuma inda ya halatta shi wannan din a filin daga ne a filin yaƙi ne to ya halatta, sai da hadisi al-Mughira bin Shu'ba wanda a cikin lokacin da aka zo sulhu Hudaybiya inda yaƙi za a yi a lokacin, sai al-Mughira ya tsaya a kan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wasu kafirai sun zo a yi sulhu, sai tsaya a kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai ce ya zauna ba, sai aka ce to wannan ya nuna kenan a filin daga ne za a iya tsayawa a kan mutum domin a hango ko wani zai kawo masa farmaki. Kuma haka ya faru kuwa, ashe a al'adarsu al'adar su ta sulhu wani idan da take da ana sulhu sai wannan ya kama jemin wannan ya ja wannan ma ya kama jemin wannan ya ja in magana sai magana to shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kama jemin wancan ba shi wancan sai kawo hannu zai kama jemin annabi sallallahu alaihi wasallam sai almujahidu ne sai ka ya fadda ko kuma kana cikin kube sai dige hannun ya sai ka hannu ya dige hannun sai kai kul kan kara gina hannunka ya doshi inda jemin annabi sallallahu alaihi wasallam ai to wannan kenan zaka ce Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yace kun ga anan annabi bai hana shi ba a filin yaki ne dan ana filin yaki ko tsaro ya halace a kasa ya zama ba ka da aminci hatta a cikin masallaci ma ba ka da aminci to kaga dole mu samu ɗan agaji su tsaya a kan musulman yaki da yake faruwa in abinda za a gudu ne su ga mana mu gudu in abinda za a tsaya ne su ga mana mu tsaya to musulunci ya yarda a tsaya ya yarda a gudu sai akwai lokacin da gudu shi ne jarumta likarrin litarrin muqbilin mudubirin ma'a tajalmudu safarin haɗahu tsailun al'alu ito wa kada arzuta ji wa tsailu fi wuka natiha dumin jaridin aidul awadi da haikali likarrin litarrin muqbilin mudubirin ma'a tajalmudu safarin haɗahu tsailun al'alu yancan mawaƙin zamanin jahiliya ɗin jarumin da ne to yake yana da ya kamata sammako tun tsuntsu bai tashi daga shekara ba wato in kana karanta waɗannan baki kan sai su ji ka kaka tafi makaranta da asuba ka tafi kasuwa da asuba shi ba aljanna yake ne bai ma sunta ba amma jibril da yake himma wajen neman duniya to sai ka ce tunda wancan yake himma da kwazo wajen neman duniya ni ko bari ne himma da kwazo wajen neman lahira to shine yake cewa yana da dokin da in za a gudu zai tsaratar da shi in za a kamo zai kamo masa da kuma fahimta ce kwarewa ce a filin daga in an ce a gudu ka gudu kuma in ka gudu ka sha in an ce a kamo ka bi in an ce a kama ka kama in an ce a kama ka shi ka bari a kama ka wannan duk jarumta ce al-qiyamu alaihi kenan biyu ne kenan na filin daga ya halatta na zaman gida ya haramta sai kai kuma al-qiyamu ilaihi a tashi a tare mutum wannan malam zai kawo mana hadisi daga ciki akwai hadisin yake qumu ila sayyidikum lokacin da za a taro Mu'az Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Mu'az an ji masa rauni ko ta jijiya a nan da in za a ɗebi jini aka la ake kiransa ita ake huda da jini ita aka harba to kada shi jini ya dinga tsattuwa yana taɓa cikin masallaci aka kai shi ta kuma fashewa da aka zo za a yi sulhu da Banu Qurayza sai suka ce su ba su yarda Annabi sallallahu alaihi wasallama su sulhu da shi ba sai dai nemo musu wani daga cikin wanda suka sani a Madina tun kafin Annabi ya hijira aka cewa suka ce Sa'd ibn Mu'az suka ce a ɗauko shi da aibin da iyayen ke sun yarda babu ce da Annabi ya hukunci ba sai dai hukuncin Mu'az suka yarda Sa'd ibn Mu'az ba ka ɗauko shi a masallaci aka ɗoro shi akan jaki an ɗaure gurin jini yana zuba an ɗaure gurin da ya zo ya tawo sai Annabi ya ce wa sahabbai qumu ila sayyidiku tashi ku taro shi suka bi suka tashi saboda yana buƙatar abubuwa guda biyu ba ko ta shi da lafiya na biyu akan abun hawa yake sauka yana buƙatar wanda zai taimaka masa ya sauke shi sai aka sai sabu suka tashi suka sauke shi to wannan sai suka ce to kuma ila din babu laifi kuma ya kawo masa hadisin kuma da Fatima idan ta kawo Annabi ziyara sallallahu alaihi wasallam Annabi yakan tashi ya tarbita kuma wannan al'ada ce mai kyau kuna zaune ba koi ta hukura ku tsaya har sai ya zo inda kuke ba in ba wannan ba ne a gurin ku kaga an ce a tashi a taro shi mana a tashi a tarbe shi wasu ma har bayan gari suke kira zuwa su tarbi bakon su za shi wannan ilahi din zuwa su tarbo mutum wannan girman ba ce shi ba mu hazu a cikin sa to al-qiyamu lahu shi ne ake daru a kansa shi al-qiyamu lahu har yanzu ba a samu wata hujja da za a karɓe shi a musulunci ba shi yasa lokacin da Sheikh Abubakar Gumi yake koyarwa aka ta daru da shi shi in turawa suka zo duk ya tashi sai ya tashi kuma su ce kowa ya tashi ban da kai ce ni addinin na hana nan tashi haka in yazo aji ko malamin suka tashi sai musu faɗa ce ku zauna ko yazo ko ta aka tashi sai ce ku zauna zai kawo wani hadisi da yake duk mutumin da yake so in yazo a dinga tashi sai Allah ya dinga rashi a wutar ranar alƙiyama yanzu kawai da zaka bashir ya riga mai da abin ta al'ada ta riga ta zauna a cikin zukatan mutane wani ma ya ga duk an tashi baka tashi ba sai kujire ka are sai ka zama abokin gaba shi jibi dan mulakanci ma kowa ya tashi shi ne tashi ko a tashi ne lakana sai ka tashi kai ta isi hari wani lokacin kana ba ki ci wani guri ita isi a kore ka sai zai baka matsala kuma an kore ka lokacin wallahi bala wata sunna na tsaba ka aka kore ni dai da ruwa na tunda sunna ta azan ci Allah ba ka lada ba kamar wani ne ya yi fada sai yake zai sa masa Ibn Taymiyyah na ce a'a a cikin gari ko mu ba masa yayin mu Ibn Taymiyyah kakkasa yake a shi zai sa nace kaka Ahmad ko yace a'a shi Ibn Taymiyyah zai sa ai fa da yasa Ibn Taymiyyah nan babban yarinya yace da yadda ba kuma yarinya take ba yadda shi ma iyaka take ba yadda ba haka zo aka dauki yarinya haka take kotu a kan Ibn Taymiyyah nan yau same ni kuma idan da yake aiki karkashin sa ya kore shi da akan wani Ibn Taymiyyah ka kore shi daga wajen aiki yau same ni ce malam ayyub jobile na ce to kuma na ga ma ai aka tafi kotu aka kwace matar aka kore shi kitina tai masa yawa shi suka ce in yana son a dama da matar ka da shi wajen aiki sai dai ya je ya fice ya fita daga izala ya koma dariƙa kuma ya tafi gidan dariƙa ya je ya ce ya koma ya je kuma ya haka ya ci ne yadda mutane su daina ɗauko abin da ba za su iya juriya ba in ka san da za ka iya juriya abu ba kai ba a hankali ba a hankali in ka je ka ɗauko wata sunna mai zafi kuma ta ja maka matsala kake ce kuma wala ya za a yi Allah ba ka lada in ko za ka iya ba a hankali ba a hankali wani abin sai ka kishi a ranka amma karfin ka da cikin arzikin ka da tsayuwar ka da kafuwar ka da kai ka fita ka yaki abin a fili ba sai zabe maka cikin nan to wadannan abubuwan duk akwai hikimar da awa a cikin su to shine al-qiyamu lahu wanda shine za mu tashi a cikin wannan babuka insha Allah a darasin na gaba amma shi kun ji kulasar a dunkule babun duk abin da zai magana a kai mun riga mun fadi su a wannan shimfiɗa da muke yi Allah ya sa mu dace wannan yace Allah ya ƙara kiyaye kamalan don Allah a ci addu'a ya kamata na ringa yi idan bashi ya mun nauyi لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك علل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت لي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وأنا أمتي الذي زرنا عدوئي damuwa dai ka bashi da makamantansu Allah zai kawo masa mafita wannan ita tambaya ta ita ce idan mutum ya ajiye kuɗi da sun isa zakka amma ba a juya su ya halatta a fitar musu da zakka to sai ko wallazina yaknizuna az-zahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim wannan ita ta ce zuciya ba sa juya ta sun ajiye ta kawai ga ta nan ba kudai amma ba zakka ba sadaka wannan ya musu azaba da musu bishara da azaba mai raɗi to inda kuɗi da ya kai nisabi ko baka juyawa kila su ne ka dinga fitar da zakka shi yasa ma sai na Umar yace ku dinga juya kuɗaɗen ku kuma wanda aka ba ku na marayu domin kada zakka ta cinye su ko ana tabbatar da kai bisa arba kai bisa arba har sai su kare malami ne na tsinci kuɗi masu yawa bakin na tsinta sai aka tace kuɗin a waje ɗaya mala yanzu ne zan biya wannan kuɗi in saka shi kai yadul amin la tadmanu illa bi ta'addi aw tafdi hannun amintacce baya biyan abu sai idan yayi saki ko ya yi ganganci. So idan kudin ba a irin inda kake aje kudin ka aje su ba, so kaga na tsuntuwa ne sai kai musu rukun da babu inganci. Ka tace bisa sakacin ka. To lalle sai ka ji haka ba an baka ajiya ne kai sakaci haka dauke. Idan kuwa ka aje su a inda ya kamata, koda naka ne iya inda zaka aje su kenan. Kuma koda barawo ya zo inda naka ne ba irin satin da zai musu kenan. Ka kaga anan ba abin da zaka yi inda kai iyayenka. Wannan ce malam tambaya ta ita ce idan mutum yayi hamma akwai abin da shari'a yake ya faɗi amma ake cewa a ji a hamma abu ɗaya aka ce a yi kawai aka ce falyakzur mastata ya toshe daidai gwargwado ba a ce ya ce komai ba ba a ce a ce mata komai ba. Wannan yake malam dan Allah tambaya ta ita ce idan mutum zai karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama zai karanta shi ne guda ɗari za a karanta shi ne gaba ɗaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan naga wasu suna dakatawa ne a gurin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ne nake tambaya hakan daidai shi salati in an ce ayi salati cikacce to shine ayi siga annabi Ibrahim ayi siga salati ibrahimiya shine cikakken salati kafa ɗaya ne amma yana da jumloli guda goma shi yasa mai sanya salati da yawa baya sanya yi shi saboda shi kafin kai ɗaya mai wancan yayi da yawa amma shi kuma ƙwaya ɗansa samu makaɗarin wancan da farko ga inganci sannan na biyu ga shi da jumloli da yawa kowace jumla kuma za a maimaita maka ita sau goma jumla goma ce a salati ɗaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Sai zaka kafa ɗaya kaman kuka duba ba abin da bai shigo ciki ba. Da farko kai salati Allahumma salli ala Muhammadin kaga Allah zai maka wannan jumla zai maka ita guda goma wa ala ali Muhammadin su nawa ne ali Muhammadin din to za a kirga su in sun kai biliyan to duk sun kai musu salati gaba ɗaya sai an maka salati adadin su. Sai kace kama sallaita ala Ibrahima duk salatin da Allah ya yi wa Ibrahim kuma sai ya ninka masa lada ninkin ba ninkin wa ala ali Ibrahima su waye ali Ibrahim su nawa ne suna da yawa duk sai an kirga ali Ibrahim da baki ɗaya sun shigo sannan su cewa Allah ya yabo da sunansa masu girma guda biyu kace innaka Hamidum Majid kai tawassali innaka Hamidum kai tawassali innaka Majidum to kai kai rabi kenan sai kuma ka dawo ka sa wa albarka wa barik ala Muhammad to sai kai ma wannan albarka da ta doka annabi kai ma sai a maka ita linkin goma wa ala ali Muhammadin sadu ba ala Muhammadin da kake ai musu albarka su nawa ne su ma sai ai maka albarka adadin yawan alayen Muhammadin dukkan sai kace kama barakta ala Ibrahima yake karo jawa annabi Ibrahim su ma sai ai maka ali Ibrahim da Hamidu Majid yanzu wannan kafa ɗaya ce amma kun ga aka bi ta diki diki wajen kafa 1,000,000,000 ce shi yasa salatin annabi kar ka ga cewa yayi maka tsawo kuma kai kana so kai da yawa ka gaba ce kai wannan sigar ba ita wannan siga guda ɗaya ce amma kuma ta ninka siga da za ta yi to biliyan ba a yaka yanzu ai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam wuce matarsa tana ta subhanallah subhanallah alhamdulillah subhanallah sai annabi yace tun da rabka rabu da kike ta yin tasbihi tace eh yace to na faɗi kalma guda uku a bayan shi da za a auna ta da duk abin da kika faɗa na wa ukun ya fi wannan naki kike a to ko ya mun nakan kajanawa to ga na annabi ka tsaya kana haka amma wani naka gana annabi sai yake to da safa in zaki zikiri subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ki mai ta haka so uku subhanallahi wa bihamdihi kaga kafa ɗaya ne amma sai ka ce adada khalqihi Allah ya maka subhanallahi wa bihamdihi adadin yawan halittarka subhanallahi wa bihamdihi midada ridha nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshihi subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi yanzu adada khalqihi ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi wa takalkilaka ta illa safani jeta irin annabi ka shi ka kalle shi da kai sai ka ya kunshi abubuwan da ba su da iyaka kuma ibnu qayyim yake duk wannan falala da ya kawo guda 50 na salati ga annabi yake mafiyan su duk suka koma ne akan wannan sigar sannan wannan sigar ita ake a cikin sayya haka duk abinda za a karanta shi a sallah ya fi daraja fiye da wannan karanta a wajen sallah domin sallah ba a shiganta sai da sunan Allah ba a fitanta sai da sunan Allah Allahu akbar ake shiga da assalamu alaikum ake fita sannan kuma Imam Shafi'i yake da mutum zai ce wallahi tallahi sai nayi wa annabi salati a yau Ibrahim ya ba shi kai ka fara sai da mutum goma shi shine aka ittifaqi akan kai salati da goma ka kai salati wani yake addu'a ce wani yake salati ne wani yake kaza ko dai ga an karɓe shi abin da za a ce daidai yake da wannan ba shi wannan shi ne kulkulin salati mai da Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shi ne sayyidul istighfar babu wata siga ta istighfari ciki kai wannan duk wata siga da zaka nemi gafara Allah zuwa ki ta kai wannan saboda anan ka nuna kai ba kowa bane bayan neman gafara ma sai ka bayyana da wasu abubuwan kasawarka a gaban Allah shi yasa mu tsaya akan sigar annabi ba mun ce ragowar wai ma yi salati da su da yi ba a'a amma komai ai ana samun mai kyau da mafi kyau ana samun original kuma ana samun tuwarin kuma ana samun dan tana kuma ana samun dan fatano kuma ana samun mai shek ana samun original to idan kai salati ibrahimiya duk mazhabobin duniya gabaki ɗaya ba wanda ka safawa kaf da shi'a yake yi sunna yake yi tijaniya yake kadiriya yake izaka yake yi dan shafi'iya ne dan hanbaliya ne kace Allah san wa la ilaha illa Allah da Ibrahim duk ne su da irin kai salati ba wata mazhaba da take sabani akan wannan amma da kai wata siga to ne ce mu bana mu bama wannan siga in kai wata siga ne ce mu bama wannan siga to kai abin da ake ittifaki a kansa ya fi kai abin da yake da sabani to wannan shi ne hikimar wannan yake malam muna roƙon addu'a addu'ar ka da dalibai bisa wasu kayan mu da aka rike mana da kuma su cututtuka da suke damun mu da wasu buƙatun mu na musamman abubuwan naku sun yawa bisa wasu kayan mu da aka rike mana to mu tsaya anan bisa wasu kayan ku da aka rike muku to mu yi addu'a kenan a fito da kayan ko mu ci addu'a ci gaba da rikewa wacce so suke kayan nasu da aka rike akan musu to tunda kayan ku ne kaga zamu addu'a Allah ya sa saka muku ko ma waye ya rike muku kaya Allah ya sa saka muku tunda naku ne ka kace bisa wasu kaya da aka rike to kai ka samu amma tunda kace bisa kayan mu da aka rike to kaga kayan naka ne wani ya rike shi wanda ya rike ba nasa bane to Allah ya tilasta shi ya saka maka kayan ka sai da kuma bisa wasu cututtuka da suke damun mu ya nuna nabiya ko ta cuta da take damun su Allah ya yi muku wannan cuta ko ta iri ce sanan bisa wasu bukatu na musulma muna roƙon Allah waɗannan buƙatu na ku na musamman in dai alheri ne tun da na musamman ne ya kamata su zama na alheri in na alheri ne tun da baka faɗe su ba Allah ya biya muku su Allah kuma ya biya dukkan musulmi buƙatar su ta alheri Allah ya raba mu da dukkan matsala. Allahu akbar. Akwai wani alƙali wanda muna yin sallar juma'a da shi anan, Allah ya masa natsuwa. To muna roƙon Allah ya ji san sa, Allah ya taimaka masa. Za ga na fito can muka tsaya da shi ko a san haka alƙali Inuwa, to Allah ya ji san sa. To akwai ɗan uwa shi ma da ya nemi cewa an zo ƙarshen karatu yana da wata damuwa bisa wata bukata shi ma ta musamman da yake so an tashi karatu, Allah a sa shi a ciki da fatan Allah ya yi masa wannan bukata tasa. Sannan akwai kuma hakimin Madodi mahaifin injiniya da Kirabi Musa Kwankwaso, shi ma Allah ya masa rasuwa da za ka yi jana'izarsa. Shi ma Allah ya ji kansa, dukkan musulmi Allah ya ji kansu, wanda suke da damuwa Allah ya yi musu, wanda suke cikin cikin ciki Allah ya yi musu, wanda suke da cikin cika ko wata damuwa Allah ya raba su da ita, wanda suke da bukata ta alheri Allah ya biya musu. Allah ka yaye mana dukkan damuwa, ka biya mana dukkan bukata ta alheri. Wannan cuta da ake ta kuzuzutawa cewa ta dawo da ƙarfi kuma ta fi taɓa can bala'i, to Allah ya ce da ita a can ɗin da take kuma can ɗin ma Allah ya yi ta. Allah ka samu wata cututtuka dama ta zo ta ƙara firgita mu, a rufe mana masallatai da majalisoci da wajen karatu, a rufe mana kasuwanni. Allah ka kawo mana irin wannan yanayin ya ƙara maimaituwa. Allah ka ƙara maimaita mana irin halin da muka shiga na firgita mu da tsorata mu da rufe mana kasuwanni da masallatai da wurin karatu da wajen komai ma ya tsaya cak a duniya. Allah ka kawai mai tama da irin wannan rana da irin wannan lokaci da irin wannan yanayi. Shi abin da zai kawo hakan Allah ka dakatar da shi, Allah ka tsaya da shi, Allah ka yaye mana cututtuka da bala'i da masifu. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم ارفع عنا الجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.